الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, a yau 18 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442, wanda kuma yake daidai da 30 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2021. Wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muke cikin tafsir na suratul anbiya, kuma mun kwana akan aya ta 90 daidai. Kafin mu shiga, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da suke hannunmu. Wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya halaccin sawa mai suna Hamza laƙabin Asadullah? Laƙabi na Asadullah ce akan ce laƙabi ne da aka yi wa sayyidina Hamza, baffan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, saboda jarintarsa da ya nuna, da kuma yadda ya ba wa musulunci kariya tun a Makka, haka nan bayan hijira har lokacin da ya shahada a yakin Uhud. To, kasancewar wani mai suna Hamza an masa laƙabi da Asadullah, wanda babu wani abu, babu laifi, dan mutum sunansa Hamza an ce Asadullah. Fata dai da za a yi masa shine ya zama Asadullah din da gaske, dan kada ya zama kuma Asadu wani abu daban, ba Asadullah ba, amma masa laƙabi da wannan ba wani abu. Ya halatta mutum ya yi salloli a cikin dare bayan ya yi asham a wannan daren? Babu laifi don mutum ya yi asham ya sake yin asham. Sabani ne na malamai cewa za a ƙara kan 11 ko ba za a ƙara ba, wato zai wuce 11 ko ba zai wuce ba. Wasu suna ganin za a daƙaita akan 11, kamar yadda aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tsayawa akan haka, hadisin nan na Aisha, ba zai wuce 11 zuwa 13 ba. Wasu sun tsaya akan wannan, kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana da wannan ra'ayin, kuma yana ganin haka shine yafi, yayin da wasu kuma daga cikin malamai suke ganin cewa babu laifi, tunda nafila ce, nafila mutlaka ce, a bude take, ba kamar raka'atai al-fajr bace da ba za a ƙara akan raka'a biyu ba. Wannan qiyamul layli nafila ce take mutlaka, saboda haka idan mutum yayi sama da raka'a 11 ko 13 wannan babu komai. Kuma wannan ra'ayin shi ba yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, saboda haka dan mutum ya ƙara babu wani abu akan wannan, illa iyaka dai ya guji yin wutri sau biyu, kada ya wutri tare da liman kuma ƙarshe kuma ya sake wani wutri din. Annabi yana cewa la wutrani fi layla, babu wutri biyu a dare ɗaya. In yaso in yayi da liman yayi wutri sai tashi ƙaro ɗaya, sai zanto shi bai zama wutri a wajensa ba, kaga yana da dama ya wutrinsa daga ƙarshe, kuma ya zanto ya samu sunna ta sanya ƙarshen sallarsa da dare ya zama wutri. Ijalu akhira salatikum bil layli witran, saboda haka idan liman yayi wutri ya yi sallama sai tashi ƙaro raka'a ɗaya, kaga ya cika shi ya zama shafa'i ba wutri ba. Ya so in ya ƙara wasu sallolin kuma sai ya wutri da ƙarshe. Wanne ne kawai isti'aza, ko wannan ne kawai isti'aza da ya halatta? Wani malami ko wani malami ne ya ce wannan ne kawai isti'aza da ya halatta, wanda aka samu daga annabi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi babu shakka wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan a cikin sallah in zai bude sallar sa amma ba wai yana nuna cewa idan mutum yayi isti'aza yace a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim yayi kuskure ba wanda shine lafazin da alqur'ani yazo da shi fasta'iz billahi innahu was-sami'ul alim saboda idan mutum yace a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim yayi isti'aza in kuma yazo da wannan to yazo da wata isti'aza da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta sallar sa amma cewa isti'aza ta takaita akan wannan idan mutum bai yi wannan ba bai isti'aza ba ko kuma in yayi wata ba wannan ba yayi laifi wannan kauli ne da ba wanda ya tafadar sa babu wani malami da ya tafurta wannan ko ya rubuta shi a littafin sa sai wannan yake tambaya mai hukuncin sayar da mage saboda hadisin Jabir da kuma maganar Imam Nawawi jumhurin malamai sun tafi akan haramcin sayar da mage saboda fadar hadisin Jabir wanda yake cikin sahih Muslim an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da cin kudin kare da kudin mage an tambaye Jabir game da cin kudin kare da kudin mage yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar game da wannan saboda haka ba a sayar da kare kuma ba a sayar da mage mage wani abu ne wanda a bisa ga al'ada mutane sukan yi wa juna kyauta da ita ba sai an sayar ba kamar ruwa da mutum ya zo yana buƙatar ruwa zai sha a gidanka ba ka ce sai ya saya ba to haka nan ita ba mage kusan ta zanto kamar wani abu ne wanda a bisa ga al'ada mutane taurata suke a junansu amma ba sayarwa ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai wanda suka halatta daga cikin malamai amma kaulinsu yana da rauni idan aka dubi ingancin hadisin Jabir wanda yake cewa zajara an zalik kalmar zajara tana da karfi kwarai da gaske tsawatarwa ba za ka dauke shi akan nahyi tanzih ba kamar yadda wasu suka dauka ko nahyu karaha sai dai ka dauke shi nahyu tahrim saboda haka baya halatta sayar da mage to sai yake cewa idan ya ga mage yana so shi ko mai magen ya ce sai ya saya ko kuma shi kuma ya ce tunda baya halatta a sayar sai ya ce to ko ya bashi shin ya halatta ya bashi tukuici to ba san menene tukuici me yake kudin magen ba tukuici ya ce ba zai baka ba sai ka bashi tukuici kawai kun canza abin suna ne daga sayarwa aka koma tukuici wanda kuma zai canza hukuncin ba saboda ka in zai baka ya baka kawai ba zai baka ba shikenan ka je ka ga magen ko ina banda musiba dan me zaka ce sai ta hannunsa ka je ka nemi magen gasu na ko ina ana neman kai da su wannan yana tambaya ne cewa yana zaune da wasu wanda ba musulmi ba to idan saniyarsa ta mutu ko tinkiya waɗannan suka nemi ya ba su za su ci tunda su arna ne ko da ta mutu su za su ci to sai ya kan tona rami ya sa aizal ya rufe wannan abin din to wai ya yi daidai na'am ka yi daidai da baka ba su ba daidai ba ne a haɗa kai da kai a ci bushe duk da su a gurinsu ba komai ba ne don sun ci bushe to amma kai ya zanto da kai ake haɗa baki idan baka ta mutu ka ba su cinye wannan ba daidai ba ne in ka yi rami ka rufe suka tona baka sani ba suka ɗauka wannan kuma su ta shafa amma dai kai ba kai ne za ka taimaka wajen ba su ba Allah bai yarda wani musulmi ya taimaka wajen aikata wani abin da yake laifi ba ne a addinance ko da kuwa shi wanda zai aikata din ba addininsu ɗaya ba bai halatta ya taimaka masa wajen yin wannan ba saboda haka idan har ka san in ka bar ta a fili za su ɗauka ka binne wannan babu komai sannan yake cewa idan musulmai suka haɗu suka yi sallama tare da musafaha na ga wasu suka rungumi junansu wasu kuma idan suka rike suka idan sun raba hannunsu sai su shafa a jikinsu menene daidai ko kuma al'ada ce sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan sun dawo daga tafiya sukan yi musafaha kuma sukan rungumi junansu kamar yadda yake cikin al-mu'jamul awsat na tabarani a hadisin anas idan sun dawo daga idza qadimu min safarin tasafahu wa ta'anaku hadisi ne hasan akwai hakanan a cikin sunan al-bayhaqi da isnadi mai kyau daga sha'abi yake cewa sahabbai sun kasance idan suka yi tafiya suka dawo to suka rungume junansu don haka wannan shine sunna a halin tafiya in an yi tafiya an dawo ba wai duka haduwa daga mutum ya fita ya dawo ya hadu dan uwansa ko ya rungume shi goma an juma kuma ya hadu shi ya rungume shi wannan baya daga cikin koyarwa ta sunna amma idan ya zanto an yi tafiya an dawo ko wani bako ya zo wannan sahabbai suna yin wannan al'ada su ce kuma musulunci bai hana ba amma an gaisuwa kuma a shafa a jiki wannan ba wani nasi da ya zo da wannan cewa in ka gaisa da mutum kuma ka shafe gaisuwar a jikinka menene ingancin cewa shayar da jariri nono zalla har tsawon watanni shida yana sa zuciyar yaro ta bushe to ban san waye ina ya samu shi mai tambaya ina ji wannan ba Allah shi ya ce a shayar da su shekara biyu cikakku ba wata shida ba walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a ce iyaye mata su suke su shayar da ƴaƴansu wannan khabar ne bi ma'ana al-amr su shayar da ƴaƴansu shekara biyu cikakku shekaru biyu cikakku ga wanda yake son ya cika mudda ko lokaci na shayarwa to kai Allah ya ce a yi shekara biyu cikakke kaka ce wata shida yana sa zuciya ta kikashe ko ta bushe to ban san ina waye ya faɗi wannan ba ban san dai daga ina ya samu maganar ba amma alqur'ani cewa ya ma a ba su nono shekara biyu cikakku kuma wannan zai yaro zai fi samun lafiya fiye da wanda bai samu shayarwa ta mahaifiya ba wanda wani abu ne sananne hatta a wajen likitoci sun san wannan cewa nonon mahaifiya ya fi komai gina jikin yaro da kuma samar masa da sinadarin da zai kara inganta garkuwar jikinsa har ma wasu suka ba da shawarar cewa ai wata shida ma ba a ba shi ruwa ba kai kuma ka ce ai wata shida ana ba shi nono zuciyarsa za ta kikashe to ina jin ko masu yaki da wancan umarnin ne na likitoci shi kuma ya kirkiro da cewa zuciya za ta kikashe amma dai wannan babu shi gaskiya mai magana cewa ya fitar da zakka kamar misali 100,000 shin ya halatta ya raba wa mutane kamar 10 kowa ya bashi 10,000 ko ku a'a dole ne sai dai ya raba wa kamar mutum 2 a dunkule don ya ji wasu malamai suna cewa idan mutum ya cancana zakkarsa ba ta yi ba yawanci sai a rika kawo magana kuma da cewa malamai sun ce ita zakka abinda ake bukata a fitar da ita kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fitar da wannan kaso daga cikin dukiyar da zakka ta wajaba a cikinta kana da miliyan 1 abinda ake bukata ka bayar kaso 1/40 ka bayar da dubu abinda miliyan 1 ka bayar da dubu 25 din ka cire ta shi kira ka cire zakka sawa'un ka ba mutum daya mutum biyu a'a ka raba mutane da yawa almuhim dai wannan dubu 25 ta fita daga cikin dukiyarka kuma ta je ga waɗanda aka ce a bawa shi ne abinda ake nufi zakka cewa zakka ana buƙatar ka bada ita a dunkule ko ka bada wato mai yawa ga mutum daya yadda wai shi ma in wata shekara ya zo ya yi zakka wannan kawai istihsan ne na masu bayani malamai suke ganin kamar malaman da suke wannan bayani suna ganin kamar in aka yi haka to za ka taimaka ma shi wannan da ka ba wa wannan kuɗi a dunkule shi ma ya yi jari ka ba shi zakka ta 500,000 ko miliyan 1 shi ma ya ja jari watakila kafin shekara ta zagayo shi ma ya haɗa kuɗin da zai yi zakkar wannan istihsani wani abu ne da ake ganin kamar ya kyauta ai haka, amma ba wai shari'a ce ta faɗa haka ba, ba wani nassi da yace in ba kai hakan ba zakat ba tai ba, kawai dai ana ga kamar in akai haka ne, kamar in an yi haka za a taimaka, amma wani kana bashi ma ko miliyan da ka bashi zai kwankwatse su, ba maganar wai ya kai abin nan, ba tabbas cewa dan ka bashi dunkulalliyar wai ba din shi ma ya fita zakka. Sannan kuma abinda za mu fahimta shi ne a dacen farkon labari ta zakka ba mutum shi yake bayarwa da kansa ba, a ka'idar zakka shugaba shi yake, shugaba na al'umma shi ke sawa aje a karɓo zakka, zakkar dukiya ce ko zakkar amfanin gona ko ta dabbobi, akwai waɗanda suke ake cewa jubat ko su'at ko ummal, duk sunayensu ne wal'amirina alaiha da Allah ya faɗa, su za su tafi gurin dukkan warwa da yake da dukiya su lissafa dukiyarsu ce to dukiyarka zakkarta ta kama kaza, ido na ganin ido su karɓi wannan zakkar su taho, in aka tara ta shi kuma shugaba shi yake rabawa, shi yake ba mu waɗanda ya ga sun cancanci a basu, saboda haka shi mai dukiya ba ruwansa da rigimar jama'a, ka bani baka bani ba, ka bani kaɗan ka hana ni, ba ruwanshi da wannan rikicin, shi kuma shugaba ya fi ƙarfin a yi masa wannan, saboda haka shi yake bayarwa, saboda masu dukiya ba su da rikici da talakawa akan cewa sun ba su kaɗan ko kuma bana sun ba su, bara sun ba su bana sun hana su, to amma da aka canza abin ya zanto mutum shi ne da karan kansa yake fidda zakkarsa da kansa yadda ya ga dama, to sai ya zanto dole zai ta rikici da mutane waɗanda ke waye da shi, kowa ya sa ran in lokacin zakka ya yi ya ga wani abu shi ma ya shiga aljihunsa, to iya zanto kudin da yake fitarwa din ba za ta yiwu kowa daga cikin wanda suke kewaye da shi ya bashi kudi mai tsoka, sai ya cancana kowa ya je ya samu dan wani abu wannan zai dan danne masa abin da yake ji a ransa dangane da wannan mai wadatar, daman dan a samar da kyakkyawar fahimta ne tsakanin masu ita da wanda ba su da shi, masu shi da wanda ba su da shi, a zauna lafiya kowa ya ji cewa wannan da ya samu yana dan san mana muna daddala, saboda haka sai ga an zauna lafiya. To amma da zarar ka fitar da zakka akwai mutum goma kewaye da kai, ka kira mutum biyu ka ba su, sauran kuma sun rasa, to fa ka ɗora wata rigima ne da su wanda ba ya da ka iya da su, wai ka ba su haƙuri ka ce ku ma ku bari shekara mai zuwa zan zaɓi biyu kuma daga cikinku in ba su, sauran su yi haƙuri wata shekarar, wannan ba zai wadatu musamman suna cewa suna da buƙata, to amma koyaya ta je hannunsu ko mun karancin ta sai ga cewa ta kwantar musu da hankali, to wannan takan sa masu kuɗin sukan cancana yadda kowa zai je ya dan samu wani abu, amma a ce ka dunkule ka ba wani wai shi ma zai fitar da zakka, wannan duk istihsani ne na kai na ka, kuma ba lalle ya zama a aikacen haka yake ba, babban hikima ta samar da zakka shine ya zauna lafiya tsakanin masu wadata da waɗanda suke talakawa da ke kewaye da su, in ya zanto ta irin wannan sigar ne to rikici ba zai kare ba, matsalar ma abinda zai faru wani yayin da ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi bana, to so yake ba ɗuma miliyan ɗaya za ka bashi, shi ya shiga cikin sahun 'yan miliyan miliyan ba zai tuna da cewa ka yaye shi ba, daga bana ka yaye shi shi ma yanzu zai je ya rika bayarwa, a'a saboda ka in ya ka bashi ba zai zo ya zina jiran ko miliyan ɗaya, inda za ka ɗan rage ka bashi wani abu bai kai haka ba sai ga ya bana kai masa haka ba rafa ga abin da ka, to kaga shi abin dubbai yi wani amfani ba, ina ga mu batta bayan haka nan saboda akwai abin nan. Bismillah,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
الله سبحانه وتعالى يتي وزكريا إذ نادى ربه كما كتن زكريا lokacin da ya kira ubangijin sa ya roke shi cewa rabbi la tadharni fardan, ya ubangiji na kada ka barni ni daya tilo babu magaji, wa anta khairul warithina, kai kuma kai ne fiyayyen masu gado. Fastajabna lahu, sai muka ansa masa addu'ar sa, wa wahabna lahu yahya, muka yi masa kyautar da yahya, wa aslahna lahu zawjahu, muka gyara masa matarsa kuma haifar matarsa. Innahum kanu yusari'una fil khairati, lalle su sun kasance suna gaggawa cikin aikata alkhairi. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, suna kuma kiran mu suna bauta mana, ko suna roƙon mu suna bauta mana a halin masu kwadayi na lada, wa rahaban da kuma masu tsoron ukuba. Wa kanu lana khashi, da kuma sun kasance masu kaskantar da kai gare mu. A jiya mun yi magana akan wannan kissa ta Zakariya, da muka faɗi cewa ɗaya ne daga cikin annabawan Banu Isra'il, kuma ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi da bayan yayi shekaru da matarsa ba tare da sun samu haihuwa ba, har ma ya kai ga ya fitar da ƙauna. To da ya ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna karamarsa game da Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam, wannan ta sa shi ma ya yi addu'a ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ba shi zuriya ta gari, kuma Allah subhanahu wata'ala ya ansa addu'arsa ya ba shi ɗa, kuma ya samu wannan ɗan suna Yahya, ya kuma gyara masa mahaifar matarsa, ya kuma gyara mata halayyarta, zanto mata ta ƙwarai kuma wacce take haihuwa. Allah ya sifanta su da cewa innahum, wato da shi Zakariya da matarsa da ɗansa, gidan gaba ɗaya sun kasance yusari'una fil khairat, suna gaggawa wajen aikata alkhairai. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, suna kuma kiran mu ko suna roƙon mu suna kuma bautan mu a halin suna masu kwadayin lada, suna kuma masu tsoron hukuma. To wannan gaba ta wa yad'unana raghaban wa rahaban, anan muka tsaya jiya, suna kiran mu suna roƙon mu ko suna bauta mana addu'a. Anan wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa du'aul mas'ala ake nufi, wa yad'unana raghaban wa rahaban, ma'anarsa suna roƙon mu cikin hali na kwadayin samun abinda suka roƙa, da kuma tsoron Ubangiji subhanahu wata'ala ya hana su. Wannan ma'anar ita ce ma'anar da Al-Qurtubi da As-Sa'di da kuma Ibn Ashur suka zaba cikin ma'anoni guda biyu da kalmar du'a take zuwa da shi. Addu'a tana zuwa da ma'anar du'aul mas'ala, kuma tana zuwa da ma'anar du'aul ibada. Du'aul mas'ala shine ka roƙi Allah subhanahu wata'ala wata buƙatarka ta duniya, ko ka roƙe shi ya raba ka da wata damuwarka, wanda ita ce ake kira du'aul mas'ala. Du'aul ibada shine bautar Allah da kake yi, sallar da kake yi, misali aikin hajji, azumi, wannan shi kansa addu'a ce amma ta ibada, saboda abinda kake yi din nan kana yin shi ne da fatan Ubangiji subhanahu wata'ala ya baka sakayya. To ko da baka furta roƙo a cikin sa ba, amma ya kunshi roƙo a aikace. Muna salloli biyar da zimmar Allah subhanahu wata'ala ya karbi sallolin, kuma ya mana sakayya da yake yi wa waɗanda suke salla. Muna yin azumi a watan Ramadana ko azumunmuka na nafilfilu, da zimmar Allah ya karbi wannan azumunmukan ya kuma yi mamu sakayya, ya bamu lada. Kaga roƙo ne shi ma amma a aikace, shi yasa ake kiransa du'aul ibada, shi yasa ake kiransa shi ma addu'a. To anan wasu daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa, Al-Qurtubi, As-Sa'di da Ibn Ashur sun fassara yad'unana da cewa addu'a ake nufi, suna yin addu'a tare da fatan Allah ya karba da kuma tsoron kada Allah ya ki karba. Wasu daga cikin malamai sun fassara addu'a anan da cewa ana nufin du'aul ibada, cewa ibada ake nufi, suna bautar Allah, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya. Kaga kalmar addu'a a cikin wannan aya ta zo har sau uku, kuma dukkanin su tana nufin bauta. Wa a'tazilukum, Annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa mutanansa zan kaurace muku, zan yi nesa da ku, wa ma tad'una min dunillah, da abinda kuke bautawa ba Allah ba. Wa ad'u rabbi, ni kuma in je in bautawa Ubangiji na asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, tsammani na ba zan zama tababbe ba wajen bautar Ubangijina. To anan kaga addu'a ta zo da ma'anar da ma'anar ibada, suka ce yad'unana raghaban, ana nufin ya'budunana, suna bauta mana tare da fatan Allah ya karbi bautar da suke yi mana da kuma tsoron Allah ya karbar bautar su. Daga cikin waɗanda suka yi fassara irin wannan akwai Shaykhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah. Ibn Atiyya shi ma yana cewa ma'anar ayar yad'unana raghaban wa rahaban, ay yad'unana fi waqti ta'budihim, suna roƙon mu lokacin da suke ibada. Kaga kamar ya hada ma'anonin guda biyu, suna roƙon mu lokacin da suke ibada amma a cikin hali na kwadayi da kuma hali na tsoro, wato sun daidaita halin kwadayin su da tsoron su a lokaci guda yayin da suke yin addu'a cikin bautar su na Allah subhanahu wataala ya karbi bautar tasu, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya biya musu bukatun su. Saboda haka addu'a takan zo ta kunshi duka ma'anar guda biyu. Akan iya amfani da kalmar du'a, ana nufin duka ma'anonin guda biyu, du'aul mas'ala da kuma du'aul ibada. Saboda haka anan ayya iya daukar duka wannan ma'anonin, wa yad'unana, suna bauta mana, suna roƙon mu, ko suna roƙon mu cikin bautar su. Saboda haka duk ma'anonin guda biyu na du'a za su iya shiga a cikin wannan, kuma wannan shine yafi akan a dauke shi da ma'ana guda daya. Saboda kasancewar Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da khushu'i, wa kanu lana khashi'in, wannan khushu'i kuma yana samuwa a cikin ibada, yana kuma samuwa a halin addu'a. Lokacin da kake ibada ana buƙatar ka zama mai khushu'i, haka nan lokacin da kake addu'a ana buƙatar ka zama mai khushu'i, mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka yad'unana din zai iya daukar duka ma'anonin guda biyu, suna bauta mana a cikin bautar da suke yi, kuma suna ainihin addu'a, su roƙi mu buƙatun su. Saboda haka wannan aya tana nuna cewa ya kamata kowanne lokaci, ko ya wajaba kowanne lokaci, mumini ya zama bainar raja'i wal khauf, ya zama yana da kyakkyawan fata da sa rai da tsammanin Ubangiji subhanahu wataala ya karbi addu'o'insa ko ya karbi ibadunsa. Yana sa rai, yana da kyakkyawan fata a wajen Ubangiji subhanahu wataala, sannan kuma yana jin tsoron kada ya zanto abin nan da yake yi Ubangiji subhanahu wataala bai karba ba. Saboda haka a cikin sallar sa, azumin sa, a sadakar sa, a zakkar sa, a komene ne yayi shi tsakanin fata da kuma tsoro, kada ya rika yin shi yana jin kamar an karba ma kawai an gama. Allah na ce allazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, suna yin abin da suke yi amma kuma zuciyarsu tana raurawa, tana jin tsoro. To haka ya kamata mutum ya zanto yana da abin al-khawf, yana bautawa Allah bain al-khawfi wa bain ar-raja. Malamai suna cewa ya rinjayar da janibin raja a lokacin da yake da'ar Ubangiji subhanahu wataala, lokacin da yake sallah ya rinjayar da cewa Allah subhanahu wataala zai karbi sallar nan tashi, ko lokacin da yake azumi ya rinjayar da janibin fata na cewa Ubangiji subhanahu wataala zai karbi wannan aiki nashi, ba dan komai ba, dan wannan zai sa masa nishadi, zai ƙara sa masa karsashi da ƙarfin gwiwa da ya ga ya ci gaba da wannan addu'ar. Idan kuma ya himmatu da wani abu na saban Allah, ya yi kudurci aniyar zai yi wani abu na sabawa Allah, to anan kuma sai rinjayar da janibin tsoro, sai rinjayar da janibin tsoron azabar Allah subhanahu wataala, domin wannan zai sa shi ya guje wa wannan abin da ya niyyar aikatawa na sabo, da haka sai ya tsira daga ukubar Allah. To wasu malamin suna fadar haka dangane da raja da al-khawf. Ar-raja, ka rinjayar da janibin raja, ko wanda ya zanto kana hararo kyakkyawan fatar Allah ya karba, kuma kana hararo tsoron Ubangiji subhanahu wataala ya ki karba ya kama ka da laifi, ya zanto kowanne kana hararo shi. To amma wanda ne za ka fi rinjayarwa a zuciya? Wasu malamai suka ce idan aikin da'a kake yi kamar sallah, azumi, zakka, to sai ka fi rinjayar da janibin fata, dan wanda zai kara maka karfin gwiwa na ka yi wannan abu, ka ci gaba da yin sa, domin kana rinjayar da janibin kai ko dai ma ba a karba ba, to wanda zai sare maka gwiwa, ya sage maka gwiwa, ya sa jikinka ya sanyi. To in kuma wajen da kake niyyar aikata laifi ne fa, to sai ka rinjayar da janibin tsoro, kada ka kawo cewa ai Allahu Ghafurur Rahim, a ka rika kawo cewa mai tsananin uku ba ne, shadidul iqam ne, karkarin jayar da jadabin hukubar Ubangiji subhanahu wataala, kada ka zo zaka yi laifi ka rika tunatowa ai to ai Ubangiji ma ai yana gafarta, gafirun zambi ne wa qabilut tawbi ne. Ka rika jadabin shadidul iqabi, ka rika wato rinjaye da jadabin mai tsananin hukuba ne, inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. To sai ka rinjaye da sari'ul iqabin, inna rabbaka la sari'ul iqab, ka rika rinjaye da wannan jadabin. To wasu malamai kuma suka ce idan mutum yana rashin lafiya, idan mutum a cikin halin rashin lafiya yake, to ana son ya rika rinjaye da janibin raja, wato janibin kyakkyawan fata, ya rika sa tsammani a wajen Ubangijinsa subhanahu wataala. Kada ya sanya tsoro ya yi rinjaye a zuciyarsa. Idan kuma a halin lafiyarsa yake, ba a rashin lafiya ba, to ya rika rinjaye da janibin tsoro, domin wanda zai ƙara sa shi ya miƙe tsaye wajen ya yi aiki, domin shi mara lafiya daman can zuciyarsa daman ta riga ta karaya, mara lafiya daman zuciyarsa ta karaya, yana cikin wani rauni. To idan ya rinjayar kuma da janibin tsoro, to raunin nashi zai ƙaru da yawa, al'amarin zai masa tsanani. To sai yake so ya rinjayar da janibin fata, cewa yana fatan koda mutuwa yayi, Allah subhanahu wataala ya karbe shi cikin karbabbu a wajensa, ya fi masa laifinsa, ya rika kawo wannan a ransa. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato ga Allah, yana kyautata shi da janibin raja din, yana kyautata zato a Allah subhanahu wataala zai karbe shi. Akwai hadisi a cikin Jami'ut Tirmidhi da Sunan Sunan Abi Dawud, hadisin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zirace wani matashi yana kwance ba shi da lafiya. Annabi ya ce, ya kake jinka? Yake ce, yana jin tsoro, yana fata kuma yana jin tsoro. To yana jin tsoron abinda zai same shi in ya mutu tsakanin shi da Ubangiji, yana kuma fatan ya samu rahamar Ubangiji. Ƙarshen hadisin Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, waɗannan abubuwa biyu ba za su taɓa haɗuwa a zuciyar bawa ba a irin wannan lokaci, face Allah subhanahu wataala ya amintar da shi daga abinda yake tsoro, kuma ya ba shi abinda yake fata. Wani hadisi ne malamai sun yi saɓani akan irsalinsa ko wasulinsa, wato hadisi ne mursal ko hadisi ne mausul, amma magana mafi rinjaye cewa hadisi ne mursal, saboda ka ga hadisi ne mai rauni. To haka wasu malamai suke cewa azhanibin lokacin rashin lafiya ya yi wannan saboda ya mutu yana kyautata zato ga Allah subhanahu wataala. Hadisin la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, hadisi ne sahihi Muslim ya rawaito shi, hadisin Jabir ibn Abdullah. A lokacin kuma da yake cikin koshin lafiyarsa, to wannan ana so ya rika rinjaye da janibin tsoro, domin a galibi in mutum yana cikin koshin lafiyarsa ya fi wani jiji da kai haka, da wani rawar kai da karambani da waye, to wannan rinjaye da janibin tsoron Allah zai rage masa wannan rawar kan, zai rage masa da wani jiji da kai, yana tuno da azabar Allah, yana tuno da azabar kabari da tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala da filin mahshar da waye da waye da waye. Waɗannan abubuwan za su sa shi ya rika jin yana da buƙatar ya risina gaban Ubangiji subhanahu wataala, ya kuma rage jiji da kai, wannan sai ta sa ya kubuta. Wasu kuma suka ce ya kamata ya zama tsoransa da fatansa duk su zama ɗaya, yadda yake jin tsoron hukumar Allah ya zama haka kuma yake fatan samun rahmar Allah, don kada ya zanto ya rinjaye da janibin raja da janibin fata, sai ya kuma fada cikin waɗanda suka yi aminu makarallah, suka amince makarin Ubangiji. Kada kuma ya rinjaye da janibin tsoro a zuciyarsa, ƙarshe kuma ya jefa shi cikin waɗanda suka yi aliyasu min rauhillah, ya zama da ya shiga cikin waɗanda suka ɗeba ƙauna daga samun rahmar Ubangiji, wanda dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu halakarwa, sawa'un janibin al'amnu min makrillah ko kuma al-ya'su min rauhillah ko min rahmatillah. Saboda haka kada ya zanto ya rinjayar da janibin tsoro, wanda zai sa shi ya riƙa ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah, kada kuma ya rinjayar da janibin fata, wanda kuma zai sa shi ya amince wa makrullah, wanda wannan shi ma abu ne mara kyau. Ibnul Qayyim a cikin littafinsa عدة الصابرين وانا للتافي ابن القيم اتكنسا يلا تشوى ان الدين كله رغبة ورهبة الدين قبادة وديني دكم صورو فاتاني دكم صورو فالمؤمن هو الراغب الراهب بفاتا دصوروشين مؤمني mumini har ko yaushe yana cikin fata yana cikin sa rai yana kuma cikin tsoro ya kawo wannan ayar da muke ciki innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi suna kuma bauta mana da roƙon mu alhalin suna cikin fata suna da fata kyakkyawan fata suna kuma da tsoro kuma a cikin addu'a wacce ta zo addu'ar bacci wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito ta cikin sahihinsa hadisin al-Bara ibn Azib annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'a ne ya ce Allahumma inni aslamtu ila nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce Allahumma aslamtu nafsi ilayka ya ubangiji na sallama kaina gare ka na miƙa wuyana gareka wa wajjahtu wajhi ilayka na fuskantar da fuskata zuwa gareka wa fawwadtu amri ilayka na fawwala al'amari na gaba ɗaya zuwa gareka wa alja'tu dhahri ilayka na jingina baya na zuwa gareka raghbatan wa rahbatan ilayka ina mai fata da kwadayi da kuma tsoro zuwa gareka saboda kaga ta a cikin bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan abubuwa guda biyu raghbatan wa rahba saboda haka ibnu qayyim yake cewa fala tajidu al-mu'mina abadan illa raghiban wa rahiban ba inda zaka samu mu'mini inda ya cika mu'mini face ka same shi yana kwadayi yana kuma tsoro yana fatan abin da yake na aikin alkhairi Allah ya karba ya masa kyakkyawan sakamako yana kuma tsoran ukubar ubangiji subhanahu wataala akan wani abu da yayi watakila ma bai san da shi ba na sakaci والرغبه والرهبه لا تقوم الا على ساق الصبر cito kuma wadannan kwadayi wato kwadayin abin da yake wajen Allah da lada da kuma tsoron ukubar sa ba za su tsayu ba sai da hakuri sai idan mutun yayi hakuri hakuri kuma su ne abubuwan da Allah subhanahu wataala ya wajabta masa ya tsaya ya aikata su ya gujewa abin da ya haramta masa idan wani abu ya same shi na kaddara yayi hakuri ya maida al'amarin sa ga Allah to waɗannan abubuwa guda uku su ake cewa hakuri idan mutum ya zanto yana da su to anan ne ake samun kuma ar-raghba war-rahba ba zai mutum ya zanto gaba ɗaya rayuwarsa ya kaucewa umarnin Allah ko ya aukawa hannun Allah ko ya ƙi hakuri da abin da Allah ya kaddara masa kuma a ji cewa akwai raghba da rahba a cikin zuciyarsa ba za su yi ba saboda ba zai yi watsi da umarnin Allah ba ya shiga aikata abinda Allah ya haramta masa sai idan ya zanto ya aminci cewa babu abinda zai faru da shi amina makarallah wannan shi zai sa shi wannan amma idan har zai tsaya da waɗannan abubuwa da Allah ya wajabta masa ya kaucewa abinda Allah ya haramta masa zaka samu akwai tsoro da fata a cikin zuciyarsa wa raqbatuhu taquluhu ila ash-shukri ce sannan kwadayin da yake da shi yace farahbatuhu tahmiluhu ala as-sabri tsoran da yake da shi zai sa shi ya hakuri ya jurewa bin Allah subhanahu wataala tsoran da yake da shi zai sa shi yayi hakuri ya jurewa barin abin da Allah ya hana ko yayi imani da kaddarar ubangiji fatan da yake da shi kyakkyawan fata kuma da yake da shi zai sa shi yayi godiya ga Allah subhanahu wataala ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun nuna cewa mu'mine na gaske sun kasance suna sifantuwa ne da waɗannan abubuwa guda biyu ar-raja wal khauf suna rayuwarsu ta bautar Allah subhanahu wataala tsakanin kyakkyawan tsammani da kuma tsoron abin da zai kai ya komo suna fatan abin da suke yi na ibada Allah ya karba sannan suna jin tsoron ko bai karba ba ko kuma a'a suna da wasu laifuffuka da suka rinjaye ayyukan ma da suke yi na ibada ba su sani ba Allah subhanahu wataala ya ce abban huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب الله ce yanzu wanda yake shin yanzu wanda yake tsaye da bin Allah subhanahu wataala a sa'o'in dare sajidan yana mai sujjada wa qa'iman yana mai tsayuwa wato yana tsaye ko yana sujjada yana bautar Allah yahdharu al-akhirah yana jin tsoron lahira wayarju rahmat rabbih yana kuma fatan rahmar ubangijinsa kaga waɗannan abubuwa sun hadu yahdharu al-akhirah yana jin tsoron lahira yana jin tsoron gaborsa da Allah subhanahu wataala yana jin tsoron hukubar Allah da gobe kiyama kuma a lokaci guda wayarju rahmat rabbih yana fatan samun rahmar ubangijinsa Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa qanit ne mai bauta ne ga Allah subhanahu wataala haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa ulaiikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura ubangiji subhanahu wataala yake cewa wadancan da suke kira suna bauta musu wadancan da suke bautawa ma'ana mala'iku da annabawa irin annabi Isa alaihi salam da suke bautawa da wasu salihai daga cikin mutane da aljanu da waɗannan suke bauta musu da niyyar cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa Allah ce to su ba waɗancan yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila su ba suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu mana su ba bautar Allah suke idan su samu isa zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrab cikin su waye fi kusa saboda ka ku da kuke bauta musu su ma bautawa Allah suke zaka ku da su duk ku hadu ku bautawa Allah Allah sai sifanta su da cewa wayarju rahma bin wayarjuna rahmatahu suna fatan samun rahmarsa sannan kuma wai khafuna azabahu suna jin tsoron azabarsa kaga ya hada musu wadannan sifofi guda biyu ragaban wa rahaban din yarjuna rahmatahu suna fatan samun rahmar Allah sannan wai khafuna azabahu suna jin tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance abin aji tsoranta ne haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa la tusiru fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin Allah subhanahu wataala yace wala tusiru fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan kasa bayan gyaranta bayan an gyara ta da tauhidi kada ku yi barna da yada shirka da yada bid'a da yada barna da saban Allah a cikin bayan a bayan kasa wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira ubangiji ku bauta masa ku roke shi khawfan kuna masu jin tsoro wa tama'an kuma kuna kudai kuna masu jin tsoron abinda za ku yi na ibada an karba ko ba a karba ba kuma kuna kudai a karba haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ce Allah sifanta mutanen kwarai ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i jikunan su suna nesa da wurajen bacci ma'ana lokacin da kowa yake kwance da sharar bacci su suka tashi tsaye don bautar Allah domin su yi sallar dare su yi nafilfilu sai Allah ce yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna bautar ubangijinsu cikin halin tsoro da kuma halin kwadayi wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su duk waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna gaskiyar abin da Ibn al-Qayyim yake faɗa cewa mu'mini dole ya kasance ya sifantu da waɗannan sifofi guda biyu waɗannan sifofi na al-khawf war-raja ar-raghbatu war-rahaba yayi tsoro kuma yayi fata kamar fukafukai ne da tsuntsu yake tashi da su idan ka cire ɗaya tsuntsu ba zai tashi ba ka cire na hagu kamar na dama tsuntsu ba zai tashi ba ka cire na dama kamar na hagu tsuntsu ba zai tashi ba to haka nan abinda kake yi na bautar Allah ba zai ji ko ina ba idan babu waɗannan fukafukan tare da shi ba ka yin shi cikin fata da kuma tsoro shi yasa magabata za mu ga cewa duk abinda suke a cikin tsoro suke yin sa Al-Hasan al-Basri yana cewa da ya san cewa Allah subhanahu wataala ya karbi sujjada ɗaya daga cikin sallolinsa da yake sujjada kawai guda ɗaya to da ya ji daɗi saboda Allah ce inna ma yataqabbalullahu min al-muttaqin Allah kadai yana karba daga masu takawa kenan in har an karbi sujjada sa dai to ayya da shi mai takawa ne in kuma an samu shi mai takawa ne to shikenan ayya hayi gada daman takawa din nan ita ce abinda zai sa ubangiji subhanahu wataala ya masa kayya innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu takawa suna cikin aljannatai suna cikin koramu na gidan aljanna saboda haka kaga in har an karba sujjada sa daya to babu shakka zai yi murna domin ya shiga cikin sahun al-muttaqina masu tsoron Allah mabiya dariƙun sufaye musamman ma waɗanda suke gulatu a cikin harkar waɗanda suka wuce gona da iri suka zarbe a cikin sha'anin sufanci suka kai wata matsayi to suna girmama janibin mahabba. Akwai janibin mahabba, ka so Allah subhanahu wataala dan Allah ya soka, ka so Allah subhanahu wataala dan Allah ya soka. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhir alhadith. Saraka yawan ibada kana yi ne dan ka samu soyayya daga Allah subhanahu wataala. Kamar Allah subhanahu wataala yake abin nan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Saboda soyayyar Allah wani abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske, kuma a kansa ne dukkan wani abu na motsi da bawa yake dangane da bautar Ubangijinsa. Yana girma ne akan san Allah subhanahu wataala, akan san Allah ne kuma sauran abubuwa da kake so na dangane da addininka kansa ne ya gino. San Allah shi ya haifar da san annabawan Allah, shi ya haifar da san ibada abubuwan da Allah yake so na bauta, shi ya haifar da kake abin da Allah subhanahu wataala yake ki. Babu shakka maqamul mahabba wani babban abu ne a cikin addinin musulunci, kuma shine gayar da mu'mini yake so. Abinda kake so shine Allah ya so ka. In Allah ya so ka, shikenan ka gama samun rabo, babu kuma abin da ya rage. To sukan fifita janibin mahabba, cewa su sukan nuna soyayya su ne ga Allah, kuma duk abinda suke yi su suna yin shi ne kawai dan suna san Allah. Saboda haka sai ya zama na ba sa girmama janibin raja wal khauf. Janibin raja shine kana bautawa Allah da fatan ka samu sakamako daga Allah subhanahu wataala, ka samu gidan aljanna da ni'imar da ke cikin ta. Sannan kana bautawa Allah domin Allah subhanahu wataala ya kautar da kai daga fadawa cikin wuta. Wannan shine babban rabo. Fa man zuhziha 'anil nar udkhila aljannata faqad faz. Wanda duk aka karkatar da shi, aka kawar da shi daga wuta, aka shigar da shi aljanna, to wanda ya raba wuta, wanda ya samu raba wuta. In kuma har bai kauce wa wutar jahannama ba, ya fada cikin ta, to wanda ya samu lakanta. Naka man tudkhil an-nara faqad akhzaytahu. Wanda duk ka shigar da shi wuta, ka gama kunyata shi, ka gama tozarta shi. Saboda haka akwai wannan janibin, akwai janibin fata, akwai kuma janibin tsoro a tare da bawa. To amma su sai sai zanto ba sa girmama wannan janibin na raja, fata da kuma tsoro. Su kawai suna kallon janibin mahabba ne. Wataƙila ma har kaga a cikin maganganun wasu daga cikinsu za ka ga suna nuna rena shi kansa janibin raja ɗin da khauf, janibin fata ɗin da abin nan, musamman ma waɗanda suka yi zurfi a cikin sha'anin tasawuf. Har ka ji wani yana cewa shi la ya'budu Allah hubban wa raghbatan fi jannatihi wa la khawfan min narihi. Shi baya bautawa Allah dan yana san aljannarsa, shi baya bautawa Allah dan yana tsoron wutarsa, shi kawai dan yana san Allah yake bauta masa. Sai ga kamar wannan wani mataki ne ya taka na walittaka, ta yadda shi aljanna ba ta gabansa, ba wai ta dame shi ba. Haka nan wutar ma ba wani tsoron take ji ba. In dan aljanna ce sai ya daina bautar, in dan wutar ce sai ya ci gaba da laifin, ba zai bautar ba. To babu shakka wannan kuskure ne, mutum ya ce shi kawai dan yana san Allah yake. Ubangiji subhanahu wataala bai halicci aljanna da wuta ba, sai dan wannan hikimar ta sanya wa bawaye kwadayi. Me yasa annabi Ibrahim yake cewa waj'alni min warasati jannatin na'im? Annabin Allah ne Ibrahim alayhi salam, akwai walittakar da zaka taka da takayo tashi? Yana daga cikin waɗanda suke sun samu matakin khulla. Khulla ita ce kololuwar mahabba, shi ne kololuwar soyayya, ita ce babu sirki a cikinta. Dukkan matakan mahabba ana iya samun sirki, amma banda khulla, khulla ba ta samun sirki. Annabi Ibrahim alayhi salam ya taki wannan matsayi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taki matsayi a duk duniya tun kafuwarta har Allah ya karbi ya rade kasa, su biyu din nan su suka taka wannan matsayi. Amma annabi Ibrahim yake cewa waj'alni min warasati jannatin na'im. Mafi yawan addu'a da annabi ya fi maimaitawa kamar da yake cikin hadisin Anas, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wannan ita ce addu'ar da annabi ya fi maimaitawa. Atina fid dunya hasana, ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira, ka tsare mu daga azabar wuta. Qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Annabi yake ga ya faɗa, qul kace inni akhafu in asaytu rabbi, ina jin tsoron in na saba ubangiji na, ina jin tsoron azabar yini mai girma. Me yasa sai ji tsoro in har tsoro abin wutar da aka yi ba dan ta bashi tsoro bane? Idan har Annabi za a ce ya ce yana jin tsoro, kai kace kai baka jin tsoro, kai waye? Saboda wannan cika bakin da ainihin homa da suke yi wani abu ne wanda ya saba koyarwa musulunci ko kadan. A waɗannan Annabi Zakariya annabin Allah ne, Annabi Yahya annabin Allah ne, amma gashi abin da Allah yake gaya mana, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Suna bautawa Allah tare da suna fata da kwaɗayin samun lada da kuma tsoron ukubar Allah. Ana jinginawa Rabi'atu al-Adawiyya, Rabi'a bintu Isma'il al-Basriya al-Adawiyya, cewa tana cewa Allahumma in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fahrimni minha wa in kuntu a'buduka khawfan min narika fahriqini biha fahrikni biha. Cewa tana cewa ya Ubangiji, in kuntu a'buduka khawfan tama'an fi jannatika, Allah indin ina bauta maka dan ina san aljanna kace, fahrimni minha, to ka hana ni aljannar. Wa in kuntu a'buduka khawfan min narika fahrikni biha, in kuma dan tsoron wutarka nake bauta maka ka kona ni da ita. Kwai Abdul Ghani Nablusi yana cewa, man kana ya'budu Allah khawfan min narihi faqad abada an-nara wa man kana ya'budu Allah tama'an fi jannatihi faqad abada al-wathana. Wa dubbe bautawa Allah dan yana kwadai dan yana ainihin tsoron wutarsa, to ya bauta wutar. In ya bauta wa Allah kuma yana ainihin fatan aljanna, to gunki ya bautawa. Akwai wanda daga cikin su ana ce da shi Aminul Kurdi, yana da wasu baitoci guda biyu yake cewa, uhibbuka la arju bi zalika jannatan wala attaqi naran wa anta muradu idha kunta fi idha kunta li maulan fa ayatu jannatan wa fa ayatu jannatin wa ayatu narin tuttaqa wa turadu. Cewa shi yana bautar Allah aminan uhibbuka, yana san Allah amma ba aljanna yake so ba, kuma baya jin tsoron wuta, shi kawai muradinsa Allah ne. Ce in ya zanto Allah subhanahu wataala shi ne kawai maulansa, to wace aljanna ce kuma zai ce yana nema, ko kuma wace wuta zai ce yana jin tsoro? To wannan maganganu ba daidai ba ne. Annabawan Allah ga yadda muka ji, ga yadda suke san Allah da kusanci da Allah da sanin Allah, ba wanda ya kai su. Kuma Ubangiji subhanahu wataala bai aljanna da wuta haka nan kawai ba, sai dan su taimakawa bawa wajen ya ji san Allah subhanahu wataala. Aljanna ni'imominta na da yawa, daga cikin ni'imomin aljanna akwai ganin Allah subhanahu wataala. Amma har kaji suna daukan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa, inna minan nasi man yujarru ila aljannati bisalasil, daga cikin mutane akwai wanda ake jan su zuwa aljanna a cikin sarka, a cikin sarkoki. Suka ce, to wai a lahira ne za a zo da su irin waɗannan masu cewa dan Allah kawai suke bauta, a zo da su a ce su shiga aljanna, su su ba dan wannan suka ba su shiga ba, ayi 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 da su, karshe sai mala'iku sun sa su a cikin sasari, an daure su a ja su da karfi a sasu aljanna. Wanda kuma hadisin ba haka yake nufi ba, yana nufin mutanen da za a je ayi yaki, a ci su da yaki, a kamo su a matsayin fursunoni, suna kafiran su, a shigo da su kasar musulmi, su zo su cakudu da musulmi, su karbi musulunci, wannan yayin dalilin shiga su aljanna. Kaga aljanna sun taho ta hanyar sarkokin da aka shigo da su. Wannan shi ne abin da ake nufi da hadisin. Amma sai suka bayyana da shi cewa a waliyan su ne ake nufi, da wanda suke bautar Allah ba dan a basu abin nan. Sun manta cewa a cikin gidan aljanna akwai ganin Allah subhanahu wataala, wanda shi ne mafi girman ni'imar gidan aljanna. Ganin Allah, indai har suna san Allah da gaske, yaya za su yi jayayya ana jan su suna turjewa dan a kai su gurin da za su ga masoyinsu? Su sun dauka ni'imar gidan aljanna ci da sha kawai ita ce ni'imar gidan aljanna. Sun manta akwai ganin fuskar Ubangiji a cikin gidan aljanna, ci kololuwar gidan abin nan. To ka ce kai kana son masoyinka amma ba ka so a kai ka inda yake, ko inda za ka haɗu da shi ka gan shi? Saboda haka wannan abu ba daidai bane. Allah subhanahu wataala ya ce wa kanu lana khashi'in, sun kasance masu kaskantar da kai ne gare mu, ba sa yin girman kai wajen bauta mana da roƙon mu, duka zuciyarsu sun bada ita ga Allah subhanahu wataala, ba sa waiwayon komai ba shi ba. Za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai, Allah ba mu lada na kuskure. Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.